بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين، وانصر الإسلام والمسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل. وأضر ما عليه الإهمال وترك المحاسبة والاسترسال وتسهيل الأمور وتمشيتها، فإن هذا يؤول به إلى الهلاك، وهذه حال أهل الغرور، يغمض عينيه عن العواقب ويمشي الحال، ويتكل على العفو فيهمل محاسبة نفسه والنظر في العاقبة، وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب وأنس بها وعصر بها وعصر عليه فطامها، ولو حضره رشده لعلم أن الحمية أسهل من الفطام وترك المعلوف والمعتاد. قال ابن أبي الدنيا: حدثني رجل من قريش ذكر أنه من ولد طلحة بن عبيد الله قال: كانت توبة بن الصمة بالرقة، وكان محاسبا لنفسه، فحسب يوما فإذا هو ابن 60 سنة، فحسب أيامها فإذا هي 21,000 يوم و500 يوم، فصرخ وقال: يا ويلتا، ألقى ربي 21,000 ذنب، كيف وفي كل يوم 1,000 من الذنوب؟ ثم خر مغشيا عليه فإذا هو ميت، فسمعوا قائلا يقول: يا لك ركضة إلى الفردوس الأعلى. وجماع ذلك أن يحاسب نفسه أولا على الفرائض، فإن تذكر فيها نقصا تداركه إما بقضاء أو إصلاح، ثم يحاسبها على المناهي، فإن عرف أنه ارتكب منها شيئا تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية، ثم يحاسب نفسه على الغفلة، فإن كان قد غفل عما خلق له تداركه بالذكر والإقبال على الله، ثم يحاسبها بما تكلم به أو مشت إليه رجلاه أو بطشت يداه أو سمعت أذناه: ماذا أردت بهذا؟ ولمن فعلتيه؟ وعلى أي وجه فعلتيه؟ ويعلم أنه لا بد أن ينشر لكل حركة وكلمة منه ديوانان: ديوان لمن فعلت، وديوان كيف فعلت. فالأول سؤال عن الإخلاص، والثاني سؤال عن المتابعة. قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وقال تعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada mu a wannan safiya ta Lahadi, wadda ita ce 29 ne ko? Ko ya kai 30? To, ɗaya daga ciki ne, zai bayyana insha Allah. Ga watan Jumada al-Ula a shekara ta 1441 na hijirar manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda shi ne 26 ga watan ɗaya a shekara ta 2020 a lissafin miladiyya. Wannan shi ne darasinmu na 89 ko? A 90, na darasi na 90 daidai a karatun da muke a wani littafi mai albarka, littafin Ighathatul Lahafan fi Masa'id Shaitan, wanda Malam Ibn Qayyim al-Jawziya ya rubuta rahimahullahu ta'ala. Babi na 11 da muka fara shi makonni can da suka gabata, za mu tashi yau a sabon fasali. Da dama mallam ya gaya mana daga cikin babin ya kulla shi ne domin bayanin maganin cututtukan zuciya idan daga kan mutum suke ma'ana daga gare shi shi a kashin kansa wato daga nafsinsa wanda ya fadi manyan magungunan guda biyu ne na farko muhasaba mutum yayi wa kansa hisabi na biyu kuma sabawa shi ransa da abin da ransa yake so ya daure to a cikin muhasabatin nafsin shine muke ta magana har yanzu ya ware wani fasali bayan ya kawo mana maganganu dai daga magabata ya ware wani fasalin daban zai fada mana abin da yake fi cutarwa ga mutum shine a ce baya yin hisabin ga kansa yayi watsi da harkar kawai ya bar abubuwa su tafi yadda suke duk wanda ya tsaya akan haka to hakika ya dora kansa a hanyar halaka da tabewa da hasara Allah ya tsare mu to shine abin da zai fara mana yau yace faslun wa adarru ma alaihi yace mafi abin da yafi zama abin cuta gare shi abin da yafi cutarwa gare shi al ihmalu shine sakaci wa tarkul muhasabati da barin yi wa kansa hisabi din a ce ya saki abu ya sakaci ya watsi da hisabin baya wa kansa hisabi yana abubuwansa kawai gaba gadi yadda ya ga dama ya saba wa Allah ba tare da ya ji a jikinsa ya samu wata damuwa ba kawai yana jin ma ba komai tun yana yi kadan kadan har ya saba walistirsalu da sakin jiki shine istirsal ka saki jiki ka ji ba komai ba komai kake yi ba daga kalmar ar-risl da ar-rasal shine ma'ana ka bi abu a hankali me da ake cewa ala rislika to ita ce wannan in kai istirsal shine itmi'inani da thiqa ka gamsu ka ce ba komai ai ba komai da zai faru kana sabawa Allah kana sabawa Allah kuma baka jin komai zai auku a kanka shine ake nufi da istirsal wa tashilul umuri da sauƙaƙa abubuwa ka saki abun kawai ka ce a haba duk ba komai abun ai duk sauki ne shi Allah ubangijin mu rahama ce da shi to dogaro kamar da zai gaya mana dogaro akan rahamar Allah da afuwarsa kuma kai ta saba masa ba tare da kana tunani ba to sai ya ce fa inna hadha wa tamshiyatuha da barin abubuwa su tafi shine tamshiyatuha tasyiruha kenan eh ka tafiyar da abubuwan ka yadda kawai kace ba komai ba komai duk abin da zai ce kamar da ake faɗa yanzu mashil hal ko da Laraba suke faɗi shi ma gashi nan ya kawo wayu mashil hal yana nan a gaba yaren Laraba a yanzu ana faɗi ka bar abu ya wuce kawai sai a ce ba shi kawai irin abubuwa da za a ce a doka a kansu ko kai kana tsare mutane a kan sai sun bi doka sai wani ya zai ce maka kawai mashil hal ba shi dai kawai a wuce suna faɗi a irin wannan a yanzu to sai ce fa inna hadha ya'ulu bihi ila al-halak wannan hakika yana komawa da mutum zuwa halaka wa hadhihi halu ahli al-ghurur wannan kuma shine halin ma'abuta rudi waɗanda suke rudar kansu cewa babu komai a kansu kuma suna zunubi ba sa jin damuwa suna ganin ma ba abin ba wai waɗanda ba su yarda da kiyama ake nufi ba a'a mutum da yana ganin ai rahaman nan ta Allah faɗi ne da ita kuma dai abubuwa dai dan wannan dai ka dan dana ba halaka ka za a yi ba ka san mutum irin wannan abin yakan zo masa to shi yasa kullun ake cewa mu yi koyi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba fa ku ga su zama suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun gan shi ya gan su sun yi magana da shi ya yi sun ji sun raka shi sun fita tare da shi ya fita tare da su an ci abinci tare an tafi yaƙi an tafi ziyara an kai jana'iza ya yi musu wa'azi ya yi musu sallah ya ce walad dalin su ce amin ya juyo ya ga fuskokinsu ya ce wane kaza akwai alheri ya ce wane kaza ya ce wane kaza ya auri ƴaƴansu suka auri ƴaƴansa suka ga yadda ake masa wahayi suka tausaya masa su ga irin yadda gumi ke keto masa an saukar masa da wahayi in ya fara faɗin abinda aka saukar masa din nan su suke fara ji babu wanda ya fara jin alqur'ani a duniya su suka fara ji daga bakin mai baki mai tsarki bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga amma duk da haka in ka dubi rayuwar daidaikun su sai kaga basu rudu da wannan abun ba basu rudu su ji cewa ah to ai su tunda dai sun zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba matsala bari su saki jiki su abin da su ga dama ko su tuna busharar da ya musu ta aljanna sai su saki jiki sai abin ba fasa yin ma wani abu mai tsanani ba wai ma'asumai bane amma ba wani abu suke mai tsanani ba suna cikin waɗanda suka fi kowa yi wa kansu hisabi yanzu ku tuna hadithin Amr ibn al-As mukan ambace shi lokaci lokaci yana nan al-Imam Muslim ya ruwaito shi hadithin Abdurrahman ibn Shamasa al-Mahri ya ruwaito yake cewa wata ran muna tare da Amr ibn al-As lokacin da mutuwa ta zo masa ku ji irin yadda hisabi mutum yake wa kansa hisabi ya tuno abin da ya aikata yace suna cikin haka mutuwa ta zo masa ya juya bayansa ya kalli bango yana kuka wurjanjan kamar da Bahaushe ke cewa yana zubda hawaye sai ɗansa Abdullahi ibn Amr ibn al-As yace da shi ya abata yace ya babana alam yubashshirka rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kaza alam yubashshirka bi kaza shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai maka bushara bane da kaza da kaza yana nufin bai maka bushara da aljanna ba bigire kaza wuri kaza yi ma bushara ka kwantar da hankalinka ba komai shine sai ya juyo sai ya kalli dan nasa da waɗanda suke tare da su da shi a lokacin sai yake cewa ni rayuwata matakai uku nayi a duniya kaga wannan menene yana reflecting akan abin da ya gabata ba yana tunowa sai ce na samu kaina ne a matakai uku a rayuwa yace matakin farko sai faɗi kafin ya musulunta yace a da babu abin da na tsana a duniya irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani mutum da ba na san shi ƙiyayya irin duk inda ƙiyayya ta kai ba ta kai irin ƙiyayyar da yake wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam a da yace kuma babu mutumin da nake so in ga na samu damar da zan kashe shi in kashe shi irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na samu kaina a wannan yace da na mutu a wannan halin yace la kuntu min ahlin nar da na zama dan wuta tabbata ko wannan haka ne domin yana nufin da ya zama ya mutu a kafiri sai ce falamma alqa Allahu al-islam fi qalbi yayin da Allah ya sanya musulunci a zuciyata yace ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai na ce masa ubsu yaminaka ubayi'ak ci mi komin hannunka in maka mubaya'a akan shahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasul annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙo masa hannu haka sai shi kuma ya janye hannunsa bai miƙa ba sai ce me ya faru in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa me ya faru kuma wa mazak sai ce inni ashtarit ce sharadi zan sa akan musulunci sai maza ya ce tashtaritu bi maza me za ka yi sharadi da shi me za ka sharɗanta min a musulunci sai ce an yughfara li yace zan faɗi la ilaha illa muhammadu amma da sharadin a gafarta mu wani zai ce sharadin kamar a bashi dukiya ko wani abu zai faɗa sai ce sharadi na shine a gafarta mu shine sai ce ya amr amma alimta anna al-islam yahdimu ma kana qablahu wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qablahu wa anna al-hajj yahdimu ma kana qablahu ya tambaye shi yace baka san cewa musulunci yana rusa duk abin da ya zama kafin sa ba haka nan hijira ma tana ruguza abin da ya zama kafin sa Allah madauki ai ya ga mana ko qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa yawa in suka hannu daga kafirci ma'ana suka tuba suka musulunta to za a gafarta musu duk abin da ya gabata wannan nasu qur'ani haka nan hijira in mutun yayi hijira daga Makka zuwa Madina to an gafarta masa duk rayuwarsa ta baya kuga ashe muhajiruna ba karamin matsayi ne da su ba duk abin da aka yi da haka ashe yana daga cikin rashin hankali da adawa take kintsawa mutum kaga ya kulli wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda da yayi rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin sa na kafiri kila ma ya cutar da shi ya yake shi kuma bayan ya musulunta har yanzu a tarihin yanzu ma bayan mutumin ya mutu a musulunci an tabbatar a musulmi ya mutu amma kaga an zo ana ambata waɗannan laifukan na baya na kafin ya musulunta su misali irin zaluntar da ake wa Abu Sufyan da dan sa Muawiya ba su suka yi kaza ba baba su ce tace hanta tai waye tace waye waye koda ko me duka ai ta wannan irin zantattuka saboda kawai ana so a munana wa waɗannan mutanen shakhsan ko ba haka bane wanda wannan bakar aniya sai da mata mai shi'a yake daukar irin wannan abun mutumin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi musuluncin sa kuma musuluncin nan in mutun ya musulunta duk abin da ya aikata ya wuce an gafarta shi in da ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam to an yafi saboda da a matsayin kafiri yake a matsayin wani abu ne daban ba musulmi ba musuluncin nan shine sama da komai daga ka musulunta to shikenan komai an yafe maka duk abin da kai a baya ya gabata to shine sai tuna masa wannan yace haka haji man hajja wa lam yarfuf ko wa lam yafsuq raja'a ka yawmi waladathu ummuhu kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi ma a hadisi wanda duk yayi haji hajjin da babu rafafu ba kwarkwasa hajjin da babu fasikanci to zai dawo kamar yadda uwarsa ta haife shi shi ma kanga wannan an yafe masa abubuwansa to shine sai tuna masa wannan shine Amr ibn al-As yake cewa sannan daga baya ya zama yana cikin wannan yanayi ma'ana bayan kun ga wannan ya samu me mataki na nawa kenan mataki na biyu to sai ce summa walina hadha al-amr sannan sai ga mun zo mun jibinci wannan lamari yana nufin harkar shugabanci mun shiga harkar shugabanci mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza to bai faɗi me ba to shine sai ce waɗannan abubuwan nake tunawa sai yake cewa in har na mutu dan Allah kada ku bar wata mace mai kuka ta bi gawata tana ihu wannan shine annaiha na ɗaya ki ne yace in kuma kun binne ni yace ku zuba min ƙasa sosai a kaina kuma ku tsaya ku yi ta'addu'a a kaina ku dade irin gurgurdan yadda za a yanka raƙumi a fede shi a rarraba namansa ku dade a kaina kuna Allahumma sabbitu Allahumma ghfir lahu saboda a lokacin in san yadda zan fuskanci manzannin ubangiji na da za su zo mini bayan na mutu yana nufin masu tambayar kabari wannan menene ba hisabi bane yake wa kansa gashi irin wannan abin da ya samu na bushara tunda bayan ya musulunta ne aka bashi wannan bushara to amma duk da haka yana tuno abubuwa na rayuwa yayi kaza yayi kaza yana ganin wani abun ma yayi shi da fuska mai kyau ne kuma yana daga cikin mutane duhat ba du'at ba waɗanda suke dahiya an ce dahiya ana nufin mutum zakaƙuri mai zarangwana mai kwakwalwa ta iya shugabancin mutane in san ita ma baiwa ce yawwa ba kowa yake da kwakwalwar iya shugabanci to Allah ya bai wa Amr ibn al-As irin wannan da dabaru to waɗannan abubuwan su ɗin yakan tuno cewa kansa hisabi ba wai dan yayi wani mummunan abu ko ya kashe wani ko ya makamancin wannan ba amma duk wanda ya taɓa shugabanci to yana cikin manyan mutanen da ya kamata su yi wa kansu hisabi a kowane lokaci zai tuno rayuwarsa ta shugabanci tana da alaka da duk mutumin da yake karkashinsa duk wanda yake karkashinka to ran kiyama fa za a tambaye ka akan haƙƙinsa haka idan mutum ya tuna wannan zai guje wa duk wani abu na shugabanci jagoranci abinda zamu zo mu ta faɗa yanzu akan sa wane kaza wani har kashe kashe a lokacin da duk abinda mutum yake yi a rayuwa ran kiyama sai an tsaye da shi haƙƙin wane na unguwa kaza haƙƙin wance haƙƙin kaza abin da ya biyo ta hannunka na dukiya abin da ka samu damar ka yi shi ba kai ba abin da ya cancanta na haƙƙin jama'a kar ka taɓa duk waɗannan abubuwan sai an tambayi mutum to waɗannan abun in sahabbai sun wanda aka yi musu bushara da aljanna sune wa kansu irin wannan hisabin dan Allah ina ga mu an fahimci zancen nan kun ga ashe kenan sune manyan waɗanda ya kamata mu koyi da su abu na biyu da nan ja hankalinmu har yanzu a kansa hadisin Hanzala shi ma misali ne da malamai suke barwa na hisabi mutum ya yi kansa hisabi kun san Hanzala wata rana ya fito yana tafiya sai haɗe da sayyidina Abubakar sai na Abubakar ya tambaye shi kaifa anta ya Hanzala sai ce nafaqa Hanzalatu Hanzala ya zama munafiki shi Hanzalan da bakin sa yake faɗi ma'ana ya shiga halin munafinci shine sayyidina Abubakar ya ce me ya faru haka sai ce ka ga mu fa muna zaune gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana wa'azi akan aljanna yayi mana wa'azi akan wuta mu tsorata kai ka ce ga wutar a gaban mu kai ka ce ga aljanna a gaban mu duk hankalin mu ya tashi amma muna komawa gidajen mu sai mu koma wasa da yara da mata da kusantar iyali mutun ya taki iyalinsa da sauransu da kuma dukiya shine abbai'at tun ya shiga harkar lissafin kuɗi da gonakinsa da gidansa da filinsa ko a lokacin ba a lokacin da kun a gaban manzo Allah sun ana ta musu wa'azi ana kuka mutum gemunsa duk ya jike saboda hawaye amma na dawa gida sai wannan to sai Hanzala yake ganin wannan kamar munafinci ne suka shiga ciki shine sayyidina Abubakar sai ya ce masa ai ko ni ma nakan samu irin wannan yanayi bai bashi amsa ba sai suka tafi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya ga yace sayyidina Abubakar yace ya rasulullah ga abin da fa Hanzala yake cewa yana cewa ya zama munafiki sai ce me ya faru sai ya ga masa shi ma abin da ya ga sayyidina Abubakar shine sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce masa inda a ce za ku zama a rayuwarku bayan kun rabu da ni kun koma gidajenku za ku zama irin yadda kuke a gabana yace lasafahatkumul malaikatu yace da mala'iku sun yi muku musafa inda haka za ku yace walakin sa'atan fa sa'a yace wanda haka a rayuwar mutum take wannan wani lokacin wannan kuma wani lokacin to wannan sa'atan fa sa'atan din su ne ake so dan adam ya rika yiwa kansa hisabi a ciki nayi kaza to in waɗannan bayin Allah manya sune wa kansu hisabi da irin wannan zancen ina ga mu dan wannan zamani mu muka fi cancantar ashe mu kan mu hisabi su suna fa da bushara ta shiga aljanna ba mu da bushara shiga aljanna kowa kokarin sa yake yi yaga cewa ya shiga sahun yan aljanna Allah muke roko ya samu a cikin yan aljanna to malaiki ya shiga bai ke cewa wannan abu zai kai mutun zuwa ga halaka wannan shine halin ahlul gururi ma'abuta rudi yughmidu 'ainaihi 'anil awa'iq aw 'anil awaqibi halin ahlul gururi me gashi rudaddu wanda suka rudu da rayuwa ko suka rudu da saukin musulunci da rahmar Allah zaka ji in suna aiki ɗaya daga cikin su yughmidu 'ainaihi 'anil awaqib zai rintsa idansa daga sakamakon da zai biyo aikin da zai yi a lokacin da zai aikata aikin baya tsayawa ya tuno aqibar in nayi kaza din nan me zai faru in nayi kaza me zai faru in na hakura ban yi ba me zan rasa wannan kalmar ka rike wa kanka duk lokacin da ka zo za ka yi wani abu wanda yake ba daidai ba saban Allah ne kowanne iri ka ɗauko za ka yi dan Allah ka fara tambayar kanka in nayi kaza din nan akwai aqiba ko ba aqiba akwai sakamako ko ba sakamako kowa san akwai sakamako ko dai Allah ya gafarta ma ko kuma a kama ka kamun nan wanne iri za a yi maka ka tuno wani abun ka duba irin wa'idin da Allah ke faɗi a kansa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai faɗa a kansa ko cewa aka yi laysa minna ko laysa minna aka faɗa lafazin wa'idi ne in ji malamai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masu kaza ba sa tare da mu ba ruwanmu da yan kaza wani malamai sun faɗi cewa ba ana nufin kafirci ba ne amma dai ko me aka faɗa a kan wannan abubuwa tsewa da muke aikatawa muna ganin su ƙanana shi yasa har Anas ibn Malik yake cewa a zamaninmu in ji shi ma'ana zamaninsu na sahabbai yake gaya ma tabi'ai akwai abubuwa da muna aikata su ku yanzu kuna ganin su adaqqa min ash-sha'r basu kai sililin gashi kauri ba saboda ku kuna ganin kananan abubuwa ne mu kuma a zamanin mu ganin su muke kamar jibal kamar manyan duwatsu waɗannan kun ga wannan bambancin shi ma babban abun lura ne yadda sahabbai suke ganin zunuban nan ko sun aikata ko ba su aikata ba suna ganin girman su amma mu yanzu dan Allah ya muke da zunubai ya muke aikatawa muke kullun gano gani muke yi akwai lokacin da zamu zo mu tuba tuban ma fa shi taswifin sa ake amma duk da haka gani ake wani abun gori ne da za a yi wa addini ai nan gaba za a tuba nan gaba za a tuba ai da kuruciya ta har yanzu wa ya gaya maka akwai alƙawari tsakanin mala'ikan mutuwa da samari cewa zai kyale su ko ko samari ba sa mutuwa samari suna mutuwa jarirai suna mutuwa tsofi suna mutuwa daka ka tuna wa kanka karka damu da wannan duk abin da zaka ka tuno akibar sa in ne kaza me zai biyo baya biyowa bayan nan ko ya zama a duniya ne fa ko a lahira in ne kaza za a samu kaza ba maslaha akwai mafsada kaza in ne kaza za a samu kaza za a samu kaza zan fada cikin wa'idin Allah da yace duk wanda ya kaza Allah ya tsine masa duk wanda ya kaza ba shi ba rahmar Allah ko fa wannan abun kamar abun wasa ne ba fa abun wasa bane dan Allah ya faɗi cewa shi gafurun ne kuma rahim to baya nufin abin da ya faɗa kuma wancan abun wasa ne Allah baya wasa ba i'lamu anna Allah shadidul iqab wa anna Allah gafurur rahim to ka tuno shadidul iqab kafin ka tuno gafurur ko al-safin ayar abin da aka fara faɗa kenan ka ji tsoron Allah a matsayin shi ne cewa azabar sa mai tsanani ce ba abun wasa bace wani gani yake shi tunda dai dan adam ne mutum ne ai Allah mai tausayi ne na'am Allah mai tausayi ne kuma ya rubuta fi kitabin indahu fi fawqa al-arsh kamar da manzon Allah sai ya faɗa cewa inna rahmati sabaqat ghadabi rahmata ta riga yi fushi na na'am Allah ya rubuta wannan ma'ana ta riga yi anan fin ghalabat taghlibu ghadabi tarin jayi fushin rahmar Allah gaskiya ne wannan to amma duk da haka tunda yace shi shadidul iqab ne ya kamata kai kuma ka tsorata me kai karka tuno cewa yo ai Allah in yi haka ba to sai kamar da zaka ga wasu yan bid'a suna fadin cewa ko kuma masu falsafa cewa to wai yanzu a ce lamarin ƙarshe na dan adam duk abin da dan adam din yake a matsayin sa na dan adam kuma ya je mutu kuma Allah sa shi a wuta har abada to me dan adam din kai ne yanzu ake ta tsorata ka huququl insani human rights waye duk abin dan adam yake ana neman kamar a bauta wa dan adam haƙƙin yan kaza da haƙƙin yan kaza da haƙƙin yan kaza da ake ta kokarin komar da mutane su aje values na musulunci su koma huququl insani kai ka dauka dan adam din shine abin bauta motsi ka dan a ce haƙƙin kaza da haƙƙin kaza da haƙƙin ilimin nan gaba za a ce haƙƙin masu sa babban riga haƙƙin masu kaza haƙƙin masu kaza abin yayi yawa duk mutum ba zai tuno haƙƙin Allah a kansa ba sai kuma haƙƙin cewa shi ɗan adam ne sai ka ji mutum yana cewa to wai yanzu shi kenan sai a sa mutum a wuta yanzu kuma a ce Allah ɗin nan rahama ne da shi ina ce ya gaya maka cewa in kai kaza ɗin za a sa ka a wuta wutan nan tasa ce kai ɗin nasa ne ko kana da damar da za ka fita daga zama na Allah mallakar Allah wanda Allah ke da iko a kanka ba ka da dama za ka a matsayin bawa kake bawa ku dama me shi ba shi da ƴanci yanci dai da ake cewa absolute yanci absolute freedom babu shi a musulunci akwai yanci babban yanci shine karka bautawa kowa sai Allah shine ya anta ka Allah ta ce ku to ka rika yin waɗannan abubuwa sai ce baya kallon aqiba wa yumashshil hal yana ci gaba da abubuwan sa kawai komai yazo ce ba komai a wuce a ci gaba wa yattakilu ala al-afwi ka gani yana dogaro akan afuwar Allah yana ganin ba komai fayuhmilu muhasabata nafsihi sai watsi da yiwa kansa hisabi din nan wan nazar fi al-aqibati ma'ana wa yuhmilu an-nazar fi al-aqiba yayi watsi da lura da sakamakon da zai biyo bayan abin da zai aikata wa ina ce injiniyoyi idan za su yi gini ko kun ka sai fili za ka yi gini ko za a yi wani abu a wani wuri ana cewa a aika a yi abin da ake ce ma feasibility studies ko wurin builders sun san wannan me ake nufi a je a duba in an yi kaza a wuri kaza me zai faru ya shiga hanya bai shiga hanya ba hanyar ruwa ce ko ba haka bane duk ana lura da wannan idan a duniya ana wannan abun saboda za a zauna a gida a ji dadin zaman nan gaba ba a samu ruwa ya zo ya rusa ma gida ba babu wani abu iska ba baka tare abin da zai zo ya halaka ma gidan bai lalata ma dan me gidan aljanna da kake da tabbaci da yaqini cewa sai an tafi kuma gida biyu ne gida biyu nan baka da iko akan su ko duk inda aka jefa ka nan asaka aljanna rahmar Allah ce asaka a azaba aikin ka ne kai kai wa kanka adalcin Allah ne Allah baya zalunci duk wanda aka sa shi a wuta wanda ko aka sa shi aljanna rahmar Allah sai da tausayin sa ya sa shi amma duk da haka akwai sababi shi ma na imani da aiki a matsayin sababi shi kuma zabin ka shiga can rahmar Allah ce to wannan abin da ka san babu wani banda su guda biyu dan me ba za ka yi wa kanka wannan ilin feasibility study wannan shine hisabi din kafin kai ka duba in ne kaza abu kaza zai faru in ne kaza abu kaza zai faru in dai ka gaskata zancen Allah to ya kamata ka rika yin wannan tunda Allah ya faɗa za a shiga wuta mafi yawan Allah madauki ya faɗa zai cika wuta da dan adam da aljan mabiya iblis mabiya shaitan sai an cika su dab sai an cika ta kuma me girman wutan nan ai mun san wutar ko kuma in ce labarin da muke ji girman ta fa wannan duniyar da kuke gani yar hinken nan take yar mitsitsiya ko digo bata kai ba in ka kwatanta ta da sauran halittar Allah madaukaki mun sha wannan bayani ne a wasu munasabat din to aljanna ta fi duk abinda ake faɗa na samai da ƙasa to wuta ma tana da irin wannan girman a ce maka za a cika ta da wa da dan adam da aljan wannan ya nuna maka aljanun ma da yawa ko ba haka bane dan adam din ma wanda suka gabata da yawa duk wanda bai bi Allah ba ya zauna yayi kafirci a duniya bai gyara wannan rayuwar da alakarsa da Allah ba to makoma sakina Allah dai ya tsare mu Allah dora mu a tafarki madaidaici har ƙarshen rayuwar mu sai ce wa idza fa'ala zalika idan ya aikata hakan kuwa wato yayi zunubi yayi ta zunubi ba tare da lura da sakamakon abin da zai biyo baya ba sahula alaihi muwaqa'atu dhunubi daga ya samu irin wannan abin na kai dogaro zan ce dogaro akan afuwa daga ya dogara akan afuwa ai Allah mai rahama ne Allah kaza da kaza da yana kawo irin wannan ya cigaba da zunubin sa sai kaga zunubin yayi masa saukin aukawa ya cigaba ya ta aikatawa wa anisa biha wannan zunuban kuma ya zama su ne abin ɗebe kewar sa ya nutsu ya kwantar da hankali ya saki jiki yayi wancan istirsalin da muka ambata shine wannan dai wa anisa biha har ya saba da zunubi wa asura alaihi fitamuha sai ya zama cewa yankewa daga waɗannan zunubai din ya daina su asura alaihi sai masa wahala domin duk abin da ka saba da shi wahalar bari ne da shi don haka kada ka bari ka saba wa saban Allah abin da yafi muhimmanci shine daga abin ya zo zaka aikata kai kokari ka yanke kat ka daina shi amma ka ce ba matsala bari in ci gaba nan gaba zan tuba to wannan ka tabbatar da cewa iblis ne yake maka wasa da hankalinka yana ce maka ba komai ai gobe zan daina wa ya gaya maka zaka kai gobe ka ilmantar da kanka cewa ba fa abin tabbaci bane cewa goben nan zata zo maka kana da rai to kana tuna wannan insha Allah abin zai ma sauki to amma idan mutum ya saba da zunubi to zai masa wahala ya daina shi yasa dama ake tsoratar da mu da sabawa da zunubi sabo da zunubi matsala ce saboda wani ko ka ce kana so ka tuba sai kaga tuban ya gagara zaka muka ce ya Allah na tubo ne wata ran har kuka za kai ka zub da hawaye kuma Allah zai gafarta maka saboda da ikhlasi kai to amma sai kaga ka sake dawowa saboda ka bari ka saba can a farko haka ne ko ba haka ba to kai kokari ka bari gaba daya kuma lokaci guda yace walau hadarahu rushduhu inda shari'a ta zo maka a lokacin la alima anna alhimyata ashalu min alfitab inda a ce a lokacin da zaka yi kai tunani kai wa kanka hisabi to da ka san cewa ka tsare kanka daga matakin aukawa zunubi a karan farko kai preventing kanka shine prevention shine himya anna alhimyata ashalu ya fi sauki min alfitami daga in ka saba ka daina shine abin da ke kamar da ake cewa prevention is better than cure yawa domin idan ciwo ya riga ya kama jikinka to a bada maganin da zai warke yafi wahala amma tun farko a ce ka dauki matakan da baka samu yin ciwon ba to ai yafi maka sauki to wannan shine yau malamin mana amfani da shi anan da ka ce bari ai in na saba zan zo in daina to na yafi wahala gara ka yaki zuciyarka tun karan farko baka saba da zunubin ba yana zuwa ka ce a wannan abun Allah ya hana shi karka ce a Allah mai gafara ne zai gafarta min zan zo in tuba nan gaba a tun farkon karka aikata ka fasa kawai ka tuno to sai ce wannan alhimya ashalu min alfitami wa tarki almaluf almu'tad wato a ce ka tsare kanka baka aikata ba tun farko shi yafi maka sauki daga kai wa kanka kai yaye shi yasa ake kiran yaye yaro daga cin abinci ake kiransa mai fitam saboda shine fisal yawa ka yanke shi daga shan nono ka yanke shi ya koma cin abinci ya bar nono to haka nan barin zunubi shi ma fitam sai a kwatanta shi da wannan to yafi sauki akan wannan yaye ka yaye kanka daga zunubi da kuma barin abin da ka saba shi Allah kyauta qala ibn abi dunya malam ibn abi dunya yana cewa haddathani rajulun min quraish wasu ibn abi dunya yana da littafi muhasabatun nafs to a ciki duk malam ya dauko wadannan kana son asar na sahabbai da tabi'ai akan muhasabatun nafs wasu dai sai dai matsalar isnadi ba duka suke ingantattu ba to amma dai akwai wa'azozi a ciki ga ɗaya daga cikin su yace haddathani rajulun min quraish kana jin wannan ka san da matsala a isnadin ko yawa to amma dai wa'azi ne sai sa malam ya kawo yawa yace wani mutum daga quraishawa zakara annahu min waladi talha ibn ubaydillah ya ban labari cewa shi yana daga cikin jikokin talha ibn ubaydillah shine ake nufi da min waladi yana cikin zuriya ake nufi ba dan sa ba yawa ma'ana dan ne amma kuma na nesa ana nufin jikoki qala sai yace kana taubatu ibn simma wanda daga cikin tabi'ai taubatu ibn simma bil raqati aw wani gari ana ce maraqa a sham wa kana muhasiban li nafsihi mutun ne mai tsananin yi wa kansa hisabi yana yawan tunani malamai sun ce mashhuri ne an san shi da zuhudu yana cikin alamun zuhudu a duniya sai amma suna cewa laisa lahu hadith ba shi da hadith bai ruwaito ne hadisi ba amma in bi ya shahara dai da bauta da ibada da kuma yawan yi wa kansa hisabi da tunani akan me zai hadu da shi tsakaninsa da Ubangiji sai ku saurari kissarsa bawan Allah Taubatu ibn Simma fa hasiba yawman wata rana sai ya zauna yayin lissafi fa idza huwa ibn 60 sana sai lissafa sai ga shi shekarunsa 60 yau a ranar da yake hisabi yayin lissafi yace 60 fa hasiba ayyamaha sai lissafa kwanakin shekara 60 kwana nawa ne mana kwanaki dai guda nawa ne a shekara 60 fa idza hiya ahadun wa 20,000 yau sai samu wa 500 yau sai samu cewa ashe akwai ranaku rana 21,500 sune kwana sune 60 lalla wannan ya lissafa akan shekarar hijiri ba shekarar miladiya ko shekarar hijiri din ma kun san tana da bambanci amma dai galibi tsakanin shekara ta hijira da shekara ta miladiya kwana 11 ne duk shekara a ta miladiya kwana 365 wata ran ta zama da shida leap year ta hijiri ko luna ta wata ita kuma 354 to wannan ka lissafa zai baka da A dubu ashirin da ɗaya ne da ɗari shida. In ku kai da 360 to da 900 zai baka. To amma wannan wajen dubu abin nan kwana 358 zai baka idan wannan zaka lissafa kashi 20. Wato 21,500 din. In ka raba gida 60 nawa zai baka? 358.3 ko? Yawwa. To wannan kamar bai lissafa abun ko da dukka ba, tunda hasashe da kansa, kuma alhamdulillah ba matsala ba ce wannan. Wani wasu sukan ɗauki shekarar ta hijiri ta zama 360, wasu 354 kamar da na ambata mana bambancin kwana 11. Ala ayyi halin, ko ma menene wannan ba shi ne ya dame mu ba. In ka ɗauka ma kwana 21,000 ne da 600 ko da 900. Kuma me da ka lissafa, sai ya lissafa wannan sai ya gani, shi ne sai yake cewa ya wailata, ai yawa ina ne, fa saraha, sai daga sautinsa ya yi magana, wa kala yake cewa ya wailata, kai cuna, alqa rabbi, yanzu zan haɗu da Ubangijina, bi ahadin wa 20,000 dhanbin, zan haɗu da Ubangijina da zunubi ɗaya har 21,000 ko 21,000, domin da wahala a ce kullum rana ta fito ta faɗi baka yi zunubi ba a matsayinka na wanda ba ma'asumi ba, shi fa yana cikin waɗanda irin masu zuhudin nan da wata halal ɗin ma barin ta suke, kun san irin wannan mubahat barin su suke irin waɗannan magabata da ake ba da labari, abinda ya halatta ma sai su bari, sai su wannan akwai shagala a ciki ni ba ruwana, to kaga wannan bai aikata haram din ba ma, to amma yana wa kansa hisabi cewa ya zai haɗu da Allah da zunubi 21,000 da ƙari. To idan wannan haka suke wa kansu wannan irin hisabi, mu a wannan matsayi muke mu yanzu, ka samu yanzu ɗan shekara 80, wai a ce an kama shi ya ɓata wata yarinya a shekara 3 ko 5, shekara 80 da a baya me yayi, don Allah da a baya me yayi, har yanzu bai ji lokacin ya wa'azantar da kansa yayi ba, an kama wannan ya ɓata yaro, an kama wannan ya ɓata yarinya, ko saboda wata manufa ta tsafi, ko wata manufa dai ta jaraba ta matsala da Allah ya jarabi mutum, a shiga luwatsi zinace-zinace, mutum baya tunanin ya bari, daga abin ya har zuko masa kawai sai ga in bai yi ba ba zai zauna lafiya ba, idan sai rufe gaba ɗaya ba zai tuno ukubar da Allah ya sanya akan wannan abu ba, da raba shi da hasken imani da haske na walwala ko a fuskarsa a duniya, duk wannan bai dame shi ba, ballantana kuma abin da zai koma ya faɗa a cikinsa duk sai ya manta, ba ayoyin ne bai sani ba, wani ma in ka sashi a gaba zai ma wa'azin tsaf, amma kuma zai koma ya aikata waɗannan abubuwa, saboda me ba a yin wannan hisabi, in ana wannan hisabin wannan abun ba zai auku ba. To shi dai ga wannan ba mai yawan zunuban ba ne, ba wai ba ma'asumi ba ne, amma an san malaman zuhudin nan irin na da kun san ana ba da labarinsu, kowa ya san me yasu, ballantana shi da ya shahara sai ce yanzu zan haɗu da Allah kenan, in haɗu da Ubangijina da zunubi ɗaya har 21,000 da wani abu. To ka kaddara a rana wani yana ma zunubi 10,000 ko duk minti ɗaya ma a cikin zunubi yake, to kuma sannan ya yi shekara nawa, ya yi shekara 70, wani ya shekara 80, kuma duk bai tuba ba, a ina zai sa kansa wannan, kaga ashe inda ana wannan lissafin ana hisabi, to mutum ba zai faɗa wani abun ba. Yanzu kai ka lissafa naka shekara ka nawa, 25 da 7, 30 ko ka matsa kuma sama 40 da wani abu, 50 51, 2, 4, 5, 60 irin tasa, to kuma sai a haura kowa ya lissafa, ka yi sau 60 ka ga abin nan kwanakin shekarun naka, in 45 ne ka buga sau 354 ko kai da 365 misali na miladiya ne kaga kwana nawa kai a duniya kwana nawa kai a duniya kuma ka lissafa sabo nawa kai duk fa saban ka san shi yanda za a tuno ran da ka fara karkacewa kana karami ran da ka fara laifin da baka so ka ga yawa kowa ko kana primary ne yanzu ka tuno ran da wani ya fara koya maka kaza ko ku manta ko akwai wanda ya manta ran da ya fara laifi a duniya akwai wanda ya manta yanzu ba laifi mutlakan nake nufi ba wani abu marar kyau da ka taba yin sa wata rana kana karami duk da dai wancan ba a lissafa shi sai ka zama mukallafi ake lissafawa to ka dauka ran da ka fara ran da ka balaga salloli nawa ka rasa kunkuni nawa kawai iyayenka babanka ya kira ka babarka ta kira ka za ta aike ka kana babba ka balaga kai kunkuni baka so ba za ka ba wanda Allah ya haramta duk wannan yana cikin laifi to ballanta na a shiga fannin abin da ya shafi haƙƙin mutane ka ci kudin wani ka kwace filin wani an yi lissafi ana binka kaza baka biya ba kai kimeme ka sai da filin wani ka kudin marayu kai kudin gwamnati ka zari kaza da niyyar zaka mayar ba su koma ba laifuka iri kaza ga sunan ne kowa ya san abin da yake to don Allah da zaka zauna ka lissafa kwanakin ka lissafa ayyukan da ka aikata sai ka gani zaka rage ko ba zaka rage ba wannan shine zai nuna yadda ka dauki Allah madaukaki a zuciyarka Allah subhanahu wa ta'ala ki muke mu akan yin wannan hisabi ga kanmu to shi wannan bari ku ji yadda ta kare masa da ya lissafa wannan yace yanzu zan hadu da ubangiji na da zunubi har 21,000 sai ce kaifa wa fi kulli yawmin alaf min adh-dhunub to ballantana a ce a kullun akwai dubban a kowace rana akwai dubban zunubai 1,000 wani kila ka ce an yi mubalaga ko to ka rage ko ma kai kadin ka rage baka to kai 1,000 ba a rana in dai ka tara su ko kullun ɗaya kai guda nawa ne 20,000 yanzu a 20,000 din nan in kai shekara 60 kaman ta shi wannan bawan Allah in aka ce ma kullun kwaya ɗaya kai to dan Allah 20,000 nan ina zaka sa su ran kiyama 20,000 laifi 20,000 a zo a lissafa maka su da kaza da kaza da kaza da kaza wani ya maimaitu wani bai maimaitu ba wani sau ɗaya ka taba yi baka kara ba su din in aka ce kila a cikin su akwai masu la'ana 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 wajen guda 100 nawa duk akwai la'ana a kansu ka kaddara Allah kiyaye in Allah bai gafarta maka dan Allah ina za a saka wani fa zunubi ne to ballantana a ce sun fi haka kuma sun fi girma akwai wanda ma a matsayin kamar a ce mutum ya fita daga addini akwai wanda hukuncinsa ma a kashe mutum to duk ba a yi ma ba kuma baka tuba ba saboda ba a kama ka ba Allah zai kyauta mana to sai ce thumma kharra maghshiyan take yana tuno haka sai ya fadi ya suma yana tuno haka hankalinsa ya tashi sai ya fadi ya suma to ba kare labarin ba fa idza huwa mayyit a zo a duba haka sai a ga ya mutu ba suma bane ya mutu ya firgita ya tsorata da ubangiji yana tuno wannan lissafin kawai sai abu ya rikice masa sai fadi sai mutu to idan irin su Amr ibn al-As zai rika wurjan dan yana kuka ya juya kansa jikin bango yace a kyale shi saboda tuno wasu abubuwan da ba masu ba manya-manyan zunubai ba waɗanda zaka ce sun iya halaka mutumin da Allah ya masa bushara da aljanna to ina ga mu wanda a zamanin yanzu hisabun ba a yi kuma ayyukan kullun ƙara su ake aikatawa to sai ce fasami'u qa'ilan a wurin shi mai riwayar hadithin yake cewa sai suka ji wani mai faɗi yana faɗi ya laki rakbatan ila al-firdaus al-a'la ma dalla da wannan balli da aka yi mutum aka harba shi zuwa al-firdaus mana wannan rai mai wannan rai insha Allah dan aljanna ne suka ji wani mai faɗi ya faɗi wanda irin wani abu ne mun san sukan auku to sai ce wajima'u zalika wannan ka duba shi yana cikin littafin muhasabatun nafsi na ibnu abid dunya ورواه من طريقه البيهقي في شعب الإيمان. إيشي وجماع ذلك؟ أبن دي ذي تترو مك ونن لما ريجا بعد يا كيباهم الله أن يحاسب نفسه أولا على الفرائض. تونزي بيمنا متاكن محاسبة النفس النهيد ذاك ريكي دمي ذاك فارا تفريلا دكما محرمات دصورن سيدو بينا إنا جا قارم برونن سيد ما فرقن سابن درسيبو إن شاء الله سيمتاشي أكانسا متأي أكان ونن كسا تا ونن باو الله مدوكي إذنا دكتكين تا دا أبين دا مقوطن تاكما دا أبين دا مومكي أي كتاوا yan uwa a wannan zamani da muke ciki musamman kamar da kullum mukan ambata babu lokacin da gaskiya muke buƙatar mu gyara alakar mu da Allah irin wannan zamani kowa ya san yadda musamman harkokin waya din nan suka kusanto mana abin da da ba mu san shi ba ba mu taba jin labarin sa ba na zanubai da ake adu kuma maimakon mu samu lokacin da zamu rige shagalar mu shagalar ta yi mana yawa musamman yanzu idan ka dauke awoyin da kake batawa akan wayarka da za ka yi hakuri ka canza su da yau kanka hisabi ka canza su da wani aiki na alheri kai ko hira da mahaifiyarka ka je kai hira da ita tarewan awoyin da kake amfani ai da kake amfani da waya a cikin su yanzu Allah ka lissafa kowa ya zauna ya lissafi awa nawa yake batawa da wayarsa da ka dan ne amma yanzu da yawa kana samu inda mutum yana da wannan smartphone din da zai browsing zai waye wallahi wanda ya rasa wannan fa ba karamin ni'ima yake ciki ba wanda suke da wannan muna gani su ana cewa silahun ne zu haddaini zakai alheri da shi zakai waye kaza da kaza abinda ake da shi ne sharrin yafi yawa tunda mutum shi kadai yake daga shi sai iblis din da zai shiga zuciyarsa ko shedan da zai shiga zuciyarsa ya kimtsa masa wannan ya kimtsa masa wannan wani in ya lissafa a rana daga tashin sa daga bacci farkon abinda yake duba fa yanzu wayar kafin yayi zikirin tashi daga bacci ya shiga ban daki farko zai duba kila madama a lokacin da ya kwanta yana bacci ana chatting ne ko a group ko shi da wani ko shi da wata Allah da ya sani kila ma a hakan waya za ta fadi a kirjinsa yana bacci online haka zai kwanta da haka yana farkawa abinda zai fara dauka shine bincika ya ga ko an yi reply duk wannan kafin sallar asuba kafin fadin wata kalma da zai kafin shiga ban daki ai alwala kafin waye ya ci lokaci ko bai ci ba yana gamawa in yi raka'atul fajr ya taho sallar asuba nan sa'a zai karatu ko kuma daga gamawa koma zai gida ko ya zikirin sa ya koma yana fa gama zikirin nan me zai wayan nan zai sake dauka kafin ya dubi haƙin ƴaƴansa zama da ƴaƴa yanzu ya mana wahala su waye mutanen da yanzu za su zauna da ƴaƴansu su koya musu tarbiyya su zauna su hira da su koya musu cin abinci su fadakar da su rayuwa ɗan kaɗan ne mutane ballantana zama da mata yanzu kowane gida akwai matsala tsakanin miji da matar akan waya da wahala gidan da ba wannan yana boye tasa tana boye tata kowa yana tsoron a bude wayarsa a ga me yake yi inda zai yi kansa hisabi ya duba ya ga me yace da shi da wani da wancin da kaza da kaza inda za a gani wani ma dan adam dan uwansa na ƙasa da shi ma ba na sama da shi ba a ce zai gani zai ji ba dadi to yanzu waɗannan abubuwan da ba su da dadin nan da kake faɗa da kake rubutawa me yasa ba za ka yi wa kanka hisabi ce kai ya kamata in daina ba ka kaddara mutum mutuwa ya sai a tsinci wayar a karanta tunanin mutane a kansa zai canza ko ba zai canza ba idan abu miyagun abubuwa ne a ciki zai canza to Allah fa duk ya san waɗannan abubuwan da baka so a gani shi ya san tunaninka ya san me kake so kai ya san me baka so me ka buye kace me ka rubuta wa wani ko wanci duk Allah ya sani ka rika tuno shi da girman sa
ka daina waɗannan abubuwa sai kaga abubuwan ka sun yi kyau to Allah muke roƙo ki taimake mu akan dacewa ya mana gamdakatar mu yi kanmu hisabi mu gyara waɗannan halaye dukkan mu muna ciki da mai magana da masu sauraro muna roƙon dai Allah ya lulube mu da rahamarsa ya ba mu damar tuba daga abin da muke marar kyau a rayuwar nan kafin mu bar wannan duniya وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك